Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon noma ko gaude kamar yadda wasu ke kiran cutar. Noma ko ciwon gaude cuta ce da ke addabar tsoka da kitsen da ke jikin kumatu. Talauci da karanci ko kuma rashin abinci mai gina jiki na daga cikin abubuwan da ke kawo cutar, kuma cutar ta fi addabar yara tsakanin shekara 2 zuwa shekara 6. Cutar noma ta yi kamari a nahiyar Afrika. Hukumar Lafiya ta Duniya ta saka cutar gaude a jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba, wanda hakan ya sa Hukumar Lafiya ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar wayar da kai ta ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki a harkar lafiya a Najeriya suka yi taro a Abuja don duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara musamman a Najeriya. Baya ga haka kuma an buɗe sabon asibitin kula da masu fama da wannan cutar a Abuja, sabanin da da asibiti ɗaya ne kacal a jihar Sokoto da ke duba masu fama da wannan cuta ta noma ko gaude. Shin menene ciwon noma? Ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke asibitin Nizami a Abuja ya yi mana ƙarin bayani.
Ciwon noma ko abinda a likitance ake cewa cancrum oris wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsen da ke jikin kumatu. Tana farawa da ɗan ƙaramin ciwo haka, kamar ɗan ƙaramin gyambo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, sai ta wawake naman da kitsen da sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatun nan, yadda haƙora za su fito waje, sai ka ga ya ɓata wa mutum fuska matuƙa.
Shin me ke kawo cutar?
To, takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ba a tabbatar da shi ba, sai dai ana ganin ƙwayoyin cutar nau'in bacteria wadda ake cewa physospirochete, irin su physophysiformis, su da kuma wani lokacin idan yara suka yi ƙyanda ko tarin fuka, sai ga cutar nan ta bullo. Kuma aka ɗauki ruwan da ke wajen aka gwada, sai a ga ƙwayoyin cuta da musamman wannan ita bacteria ta physophysiformis a wannan wuri. Cuta ce wadda ta fi addaba yaran da suke da matsalanciyar yunwa, wato tamowa, kuma yawanci masu ɗan ƙananan shekaru. An fi ganin ta tsakanin shekara 2 zuwa 5, amma ana iya ganin ta har 14 wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu matsalanciyar tamowa, har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta.
To, likita, cutar tana da alamu ko sai ta yi nisa kafin ake gane ta?
Alamun farko da ake gani na wannan cuta shine zama dasashi ko daga cikin shi kumatu, sai ya kumbura, ya ja, yana ciwo, sai ya zama ya dan samu kamar rauni, abinda a Turanci za a ce mai ulcer. To, daga wannan dan ulcer kuma sai ya fara girma, kafin sai ruwa ya fara fita ta wurin, kafin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma sai ya girma, ya fara cin nama da ƙasu, har da ƙashi yana tabawa da sauran abubuwan da suke a jikin shi kumatun.
Shin yara ne kawai suke iya samun wannan cuta?
To, noma cuta ce da ta shafi, take da matuƙar alaƙa da talauci da zama cikin wuri marar tsafta. Sannan yara ta fi shafa, misali 'yan shekara 2 zuwa 5 wanda suke da cikin tamowa. Amma a duk al'umma da take da waɗannan matsaloli, to ana iya samun, har manyan mutane suna samun ita wannan cuta ta noma.
To, likita, wace hanya ake bi don shawo kan wannan cutar?
Idan aka gane cutar da wuri, ana iya hana ta'azzarta, sannan a yi maganinta, sannan a gyara ɓannar da ta yi. Wanda ta ci, to za a ga har sai an yi aiki a kan ƙashi, in ta taɓa ƙashin, sannan sai an zo an yi aiki a kan tsokoki da fata da sauran shi, wanda likitan da ake cewa plastic surgeons sai sun yi aiki matuƙa kafin a gyara fuskar nan a mai da ita yadda take. amma in an gane ta da wuri to duk wannan abubuwan sun fi zuwa da sauki.
A wani bangare na duniya aka fi samun cutar noma?
Wannan cuta ana samun ta duk bangaren duniya da yake fama da yunwa da talauci da zama cikin kazanta. Amma dai alƙaluma sun nuna cewa wannan cuta an fi samun ta a sub-Saharan Afirka, kuma ba abin mamaki bane an ga yadda talauci da matsaloli suke a wannan bangare na duniya. Alƙaluma daga hukumar lafiya ta duniya wato WHO sun nuna cewa duk shekara ana samun mutum 140,000 wanda suka kamu da wannan cuta, saboda ka cuta ce da take addaba al'umma sosai.
To likita, yaya za a kwatanta yawan yaran da ke cin karo da wannan cutar ta gaude musamman a nan Najeriya?
Akwai matsalar cutar noma sosai a Najeriya. Wannan ne dalilin da yasa har aka bude asibiti musamman wanda ke kula da masu wannan cuta a shekarar 1999 a Sokoto, kuma yanzu ana kokarin a saki wani bude wani asibitin saboda matsalar nan tana da yawan gaske.
To a matsayinka na likita, wace hanya kake ganin za a bi don kawar da wannan cutar?
To cutar noma tana daga cikin cututtukan da za a ce riga kafi ya fi magani. Cuta ce da idan aka tabbatar yara sun samu tun daga haihuwarsu sun samu isasshen nono, sannan bayan sun kai matsayin da za su fara cin abinci, an ba su abinci mai gina jiki yadda za a kare yunwa da tamowa, kuma ya kasance an kula da tsaftar ruwan sha da wurin da ake zama, to insha Allah cuta ce da za a iya kare ta. Sannan duk cututtuka irin su kyanda da ake alluran rigakafin su ya kasance yaran nan sun samu haka, to in aka yi waɗannan za a hana yaduwar wannan cuta.
Shin menene bambancin noma da kuma cleft?
To akwai bambanci matuƙa tsakanin cleft da kuma noma. Shi cleft abu ne da ake haihuwar mutum da shi, kenan abin da za a ce mai congenital abnormality. Ba kuma ƙwayoyin cuta ke kawo shi ba, misali a ce mutum ko ya haɗu da wata bacteria ko wani abu ya kawo mai cleft. Sai dai matsala da ta faru a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyarsa. Amma noma abu ne da yake faruwa bayan yaro ya kai watakila shekara 2 abinda ya zuwa 6, ko kuma sai idan akwai wani dalili na ƙwayoyin cuta da yunwa da sauransu, sannan ake samun shi wannan cutar noma. Sannan cutar noma na cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ne abin yake faruwa.
To masha Allahu, likita muna godiya. Jama'a, ko kun san cewa gwamnatin Najeriya na da ƙudurin kawar da wannan cuta ta noma ko kuma gauda a Najeriya nan da zuwa shekarar 2030. Don haka kula da masu fama da wannan matsala kyauta ne. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Lawal Musa Tahir da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, a har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Huta lafiya. Ba mu mai roƙe da ke na